بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمين دمك هداء المسلمين البركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبوديا قال الله سبحانه وتعالى ديسر حدور مؤود سافية السبر أشرين دقيقة وتنجماد الآخرة حجر منذ صلى الله عليه وسلم أنا دبو ديد دليه دي تلاتين دقوكو wanda daidai da 12 ga watan 5 a shekara ta 2012 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu na sati na mako-mako a littafin khutuwatun ila sa'ada. Za mu tashi yau insha Allah a kan tariqatu hifzul mutun. Makon da ya gabata malamin ya kawo mana littafan da ya kamata mutum ya haddacewa sosai, kuma mun ji su a kowane fanni tun daga haddar alqur'ani har zuwa littafin mustalah alhadith a aqida kai tajwidi aqida mustalah alhadith hadisi usul alfiqh da shi fiqhu da ilmin gado fara'id da nahwu da adab da kuma abubuwan da suka shafi tahdhibun zuciya da dai sauran abubuwan da ya kawo mana. Ya kuma jero littafai guda 21 inda ce waɗannan duk mutumin da yake so ya zama malami to ya fara da haddace su. Hanyar da za a yi a haddace din ita ce za mu karanta yau. Ya ce idha kana almatnu almahfuzu min mutunil hadithi, idan matanin da za a haddace din daga cikin littafai ne na hadithi, to kai mai hadda fala tazid kulla yawmin an hifzi thalathati ahaditha, to a kowace rana kar ka wuce haddar hadisi guda uku, mana kada ka wuce hadisi uku za ka haddace. Za ka fara da arba'una nawawiyya, ka fara da hadisin innamal a'malu binniyati, ka haddace kuma ka haddace hadisin Jibril, sannan kuma ka haddace hadisin Abdullahi dan Umar buniyar Islam. Waɗannan hadisai guda uku a rana karka wuce su duk yadda haddaka take da ƙwari. To wani za ka ga ƙwarin haddatasa ba ta kai ya wuce hadisi ɗaya ba ma, to gurgudan abin da za ka iya karka ƙetare shi, saboda in yi maka yawa zai zama ba za ka iya muraja'a ba. In ka kasa muraja'a kuma gaba ɗaya haddasa ta lalace. Sai ce wa idha kana nathran, in kuma wato zube ne haka ba waƙe ba, mutum zai karanta ya ce fala tazid ala hifzi thalathati asturin, to kada ka wuce haddar layi uku in ba waƙe ba ne, ma'ana ba baiti ba ne. Wa in kana manzuman, in kuma baitoci ne da aka tsara su, fala tazid ala hifzi thalathati abiyatin, to kar ka wuce baiti uku a kowace rana. Wa bi hadhihi tariqati almutaanniya, da wannan hanya ta bi sannu a hankali shine mutaanniya. Yarsahu almahfuzu, abinda kake haddacewa dinnan insha Allah zai tabbata. Wat tariqatu, hanyar da za a yi kuma yace hiya an tukarrira almaqta' alladhi turidu an tahfazahu 20 marratan, hanyar da zaka bi ita ce ka haddace ko ka maimaita abinda kake so ka haddace din, ka maimaita shi sau 20. Hifzan da ka, ma'ana bayan ka haddace ya zauna, to sai kuma ka yi tilawar sadaka ba tare da kallon littafi ba sau 20 ba'da al-fajr masalan, bayan sallar asubahi, wa ba'da al-asr aidan, haka nan bayan sallar al-asr, tukarriruhu 20 marratan, sau 20 hifzan shi ma da ka. Wannan fa duk kana tare da kana tafi da haddarka ta al-qur'ani wanda ita ma kake mata 20 din, sai idan ka riga ka gama wannan to kuma sai zama kana da lokacin muraja'a shi ma kamar da ya tsara maka a baya. Ni abubuwan da nake karanta a kowanne da ya tunani ya gwada, ko mu sa wata daura ne da za a gwada. Akwai daura da nake ba ku labari ko da ake ta haddar yaushe muke zancen ta haddar sahihai makon da ya gabata ne ko? To sai jiya wanda ke gudanar da abin ya bugo min waya, yana son mutum uku daga jigawa da za su je su zauna nan da sati uku za a fara, mai sha'awa ya je ya zauna saboda haddar Bukhari da Muslim ana son mutum uku ba za a ayyana ba wanda suka kawo sunansu insha Allah nan da yan kwanaki kamar dai da ya bukaci a bashi sunan da haka kamar dai sanarwa nake yanzu in an samu masu sha'awa sai su ba da sunansu na'am na'am a'a wanda dai yake sha'awa ba sharadi ne musamman ma da suna daukar yara kanana sai su ga yanzu galibi yaran suka haddasu suka koma makarantarsu ta boko sai su manta abu zai fi amfani ga wanda dama yana cikin harkar ilmantar da mutane ko malami ne islamiya haddace hadisan zai masa amfani ko kuma mai da'awa ne mai karantarwa wannan zai fi fa'ida sosai tayi yace wa ba'da al-asr yukarriruhu tukarriruhu 20 maratan hifza bayan al-asr ma kamai mai ta sau 20 yace walau kunta tahfazu masalan alfiyata ibn malik da a ce misali kana haddace alfiyata ibn malik mun yi magana akan ta makon da ya gabata ko ta me yau a bangaren nahwu to da mutum yana haddace alfiyar ibn malik ne sai yace fa qabla an tabda to kafin ka fara fi hifzil abiyati wajen haddace wannan baitoci aljadida sabi da zaka yi na kowace rana yace iqra alabiyati thalatha allati hafiztaha bil ams sai ka fara da baitoci guda uku da ka haddace jiya 20 maratan sau 20 hifzan wato shi ma da ka thumma qra hifzan sannan kuma a haddacen dai da ka ka karanta min awwalil alfiya tun daga farkon alfiyat ibn malik hatta tasila ila mawtinil hifzil jadid har ka kai wurin sabon haddarka wato haddaka sabuwa yace wa hakaza tukarriru zalika yawmiyan hatta yarsakha al mahfuz haka zaka ta maimaitawa a kowace rana har abin da ka haddace din nan ya tabbata ya zauna sannan yace wa bi hadhihi al tariqati sir aka da wannan hanya yace ka ci gaba kai tafiya fi kulli matnin tahfazuhu a kowanne matani da ka sa zaka haddace shi ma'a darurati mudawamati mudarasati al-ilmi hifzan tare da larurar dole faka dawama kana mudarasar ilimi da abin da ka haddace din nan da ka duk abin da ka haddace din nan to ka rika mudarasa mudarasa shine ka samu wani abokin ka shi ma wanda mai karatu ne irin naka sai ka zauna kana haddatu kana karanto masa haddar shi ma yana karanta maka ma'ana yana yi kana yi har ku sami takamuli domin ita hadda idan baka samu ana ji maka ba haka kawai kai kadai kake abunka to ba za ka san kai daidai ba ba za ka san kai kuskure ba dan haka akwai bukatar ka sami dan uwanka dalibin ilimi yana sauraron abin da ka haddace sannan yake cewa kuma wa muraja'atin wa qayawa bayan shi ma'a darurati mudawamati mudarasati alilmi tare da larurar dawama akan darasin ilimi wato ka rika mudarasa na wannan ilimi a hifzan a haddace wa muraja'atin wa qira'a da kuma muraja'a da karatu wa huduri durusil ad-durusil ulama da kuma halattar darussan malamai wani zai ce ai shi idan yana wannan to shikenan kuma ai ba shi da wani abu da zai yi sai iya wannan sai zama ya kaurace wa jama'a za a dade ma ba a ganshi ba zai ce to ba haka ake nufi ba wannan haddar kana yin ta kuma kana hadawa da sauran abubuwan ka ne da kullun na ilimi kana muraja'a kana karanta littattafai kana kuma halattar darussan malamai duk inda ake darasi to a ganka sai ka zama mai kudayin ina da karatu duk inda aka ce ga darasi to kana nan a gama kuma ka tashi ka je ka ci gaba da abinda ka dora ma kanka na hadda wa mulazamatihim da kuma lazimtar malamai domin duk wanda zai karatun ba zai lazimci malamai ba hakika zai samu matsaloli wajen fahimtar abinda yake karantawa din hakanan kuma hatta wajen daidaita abinda yake haddacewa sannan sai ce wasu'ali amma ashkala min masailil ilm da kuma tambaya mutum ya rika tambaya akan abinda wato ya rikice masa dangane da matsalolin ilimi kada ya zama cewa kawai yana yi ne baya tambaya sannan sai wa kana abu ishaq ash-shirazi malam abu ishaq ash-shirazi sunansa ibrahim ibn ali ibn yusuf Ash-Shirazi babban daga cikin malaman Shafi'iyya ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 476 kuma yana cikin mutanen da malam Abdul Walid al-Baji ya karatu a wurin sosai yakan ambace shi sau da yawa a cikin littafin sa na usulul fiqh musamman usulul fiqh ya dauka a wurin sa yakan ambace sunan sa ya ambace sunan sa har sau 16 a cikin littafin sa na abin nan al-ihkam a bangaren usulul fiqh wanda yake nuna cewa lalle ya damu da kuma yana ji da ilimin da ya samu a wurin sa kuma wannan yana daga cikin baiwar da Allah madaukaki ke wa mutum ya samu albarka a karatun sa wato ji da malamin da ya koya masa karatun nan na taba ambata mana da yawa zaka ga malam Ibn al-Qayyim tare da cewa malami ne yayi fice a bangaren sa bangarorin da yawa ya rubutu kuma akan su amma kasancewa dalibi ne na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wurin sa ya karatu babu mutumin da Ibn al-Qayyim ke alfahari da shi irin Ibn Taymiyyah motsi kadan zai ce kala shekuna shehin malam wane ya ce kaza wannan ladabi yana sa maka da'iman ka samu albarkar karatu idan mutum dalibin ilimi ya karatu a gun malami jin cewa akwai wani sama da shi zai dauki karatu a gun sa zai karu wannan wani abu ne mai muhimmanci kuma yana bashi tarbiya shi yasa zaka ga cewa malamai a da suna girmama malaman su zaka ga cewa suna girmama su girmamawa da bata wuce girmamawa shari'a ba dama ba a kiran mutum ya girmama mutum girmama da ta wuce ta shari'a ko aje ana bauta masa ana wani irin ladabi wanda yake zaka ga ma na zahiri ne a zuci kuma ba haka abin yake ba yau ba a san irin wannan ya zama ladabi ne har zuci kana girmama malamin ka saboda albarkar da ka samu ta hanyar sa ta wannan ilimi wanda da ba a same shi ba da wani abu bai haskaka maka ka fahimci wani abu ba to wannan irin abun ake bukata kuma yana taimakawa mutane su samu girmamawa juna da ladabi tsakanin su irin abin da zaka ga an rasa shi a wurin mutane a zamanin yanzu zaka babu malamin da bai wuce a keta masa mutunci a kowane lokaci ba ko ba haka muke ba yanzu yau kai karatun agunsa da menene amma yana yin wani abu sawa'un ka fahimce shi daidai ko baka fahimce shi daidai ba babban abin da zaka faɗa shine ai ba daidai bane kaza da kaza da kaza irin waɗannan abubuwa ba sa taimakawa kuma ana rasa albarkar karatu sosai a ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga aukawa cikin irin waɗannan wato halaye da za su tafi mana da abin da muke so na daraja da albarkar ilimi malam Abu Ishaq Ash-Shirazi kenan kamar da na ambata mana sau 16 a littafi guda ɗaya ne motsi kaɗan zai ce shehi na wane malam wane Abu Ishaq Ash-Shirazi ya ce kaza a wurinsa na samu fa'idar wannan abu da na gaya muku shi ya koya min kaza shi ya koya min kaza yace yu'idu darsa 100 marra yana maimaita darasin sa wato shi Abu Ishaq Ash-Shirazi yakan maimaita darasin sa idan yayi darasi yana maimaita shi sau 100 a rana daya sau 100 kaga dole a samu karatu wa kana ilkiya al-harrasi akwai malamin shi kuma sunansa Ali ibn Muhammad ibn Ali ilkiya Abu al-Hasan al-Harrasi shi kuma shi ma daga cikin manyan malaman Shafi'iyya ne ya rasu 504 shi ma babban malami ne yana da littafi shi ma a usulul fiqh a bangaren Shafi'iyya shi kuma yu'idu 70 marratan yana maimaita duk darasin da yayi a gun malami yana maimaita shi sau 70 a rana ai ba mu manta ba ko da ke ina ji ba anan bane a darasin mu na 40 nawawiya mun yi magana akan al-Imam an-Nawawi a kowace rana zai je wurin zauren malami 12 a kowace rana malami 12 zai je dau darasi daban-daban ya je dau hadisi a nan ya je dau fiqh a nan ya dau nahwu a can ya dau tafsiri a can aqida a can adabi a can a rana zai je gun malami 12 zai dau karatu kuma a kowanne zai zauna a ranar ya haddace shi sannan washe gari ya fara littafin dama da ya karanta a gun malamin zai fara ta'liqi cewa wuri kaza ga abin da malam yace wuri kaza ga abin da malam yace shi ma har ya buɗe da nasa da haka har ya rubuce rubucen abin da ya rubuta An-Nawawi in kun ga adadin littafansa kuma ku ga cewa shekaru a duniya shekara 46 kawai ya rayu. Shekara 46, a shekara 46 nan ya rubuta littafai ɗaruruwa bayo kaɗan ba. Kuma akwai manya yanzu akwai mai mujalladi 30 a ciki. Al-Majmu sharhin Muhazzab na Shirazi. Al-Muhazzab littafi ne na fiqhu, wannan Shirazi ya rubuta shi kuma ya zo ya yi masa sharhi juz'i 30 duka a fiqhu. Yana da Rawdatut Talibin juz'i 12, yana da sharhin da yawa Sahih Muslim, wannan Sahih Muslim ya yi masa shi ma sharhi ya sa masa suna Al-Minhaj. Kowanne fanni ya kamo wannan ya rubuta, ya rubuta littafin Al-Azkar, har yanzu yana cikin littafan da mutane suke komawa wajen abin da ya shafi zikiri su san me ya kamata su karanta gun zikiri kafin a samu Sahihul Muslim. Adiba a san wasu littafai babban da Al-Azkar. Haka nan ya zo ya rubuta Riyadus Salihin, wanda babu masallacin da zaka je baka samu ana koyar da Riyadus Salihin ba. Har malami suke cewa kyakkyawan niyyar wannan bawan Allah tana cikin abin da yasa Allah subhanahu wataala yasa littafansa suka yadu. Duk inda ka je zaka ga littafin Nawawi ana karantar da shi. Ga al-itqan nasa na adabun hafazatul qur'an, shi ma ladabi ne, ya rubuta ladabin duk mahaddata al-qur'ani yaya ladabin su ya kamata ya zama. Kowanne fanni zaka ga Allah madauki ya samu wannan shekarun nasa 46 an rubuta waɗannan abubuwa. Inda zaka lissafa kwanakin da yayi a duniya ka raba kowace rana shafi nawa zai rubuta, sai ga kaman zai zama wato shafi wajen 40 ko 50 a kowace rana. Inda zaka kwatanta averagely kowace rana shafi nawa aka yi a cikin wato rayuwar wannan bayin Allah. Don haka shi yasa mutum babban abin da yake so shine ya samu albarka a abin da yake yi. In Allah ya sa masa albarka a karatu da lokacinsa da muraja'ar da neman ilimin, wallahi sai kaga nan da nan mutum ya sami wato abin da zai samu na ilimin da ake amfana da shi. Amma in aka yi gaggawa kuma ba a girmama karatun ba, ba a girmama wanda aka yi karatun a gunsu ba, to za ka ga cewa ba za a samu albarkar da ake bukata ba. Kuma natijar da ake so a samu, sakamako na alheri, za ka ga cewa Allah na shigar da abin cikin zukatan mutane, duka ga shi ma ba a same shi ba. Kuma babban abin da ake bukata dama shi ne ya zama an sami sakamako mai kyau wajen ilmantarwa da ake. Babban abu ma dai asali ba wai zancen dan ka karanta ka karantar ba, ka karanta dan ka kawar da jahilci daga kanka. Kamar da al-Imam Maliki ya faɗi cewa bai taɓa karanta wani ilimi ba sai face kawai dan ya kawar da jahilci daga kansa. Bai taɓa zuwa gun malami yayi karatu dan kawai yana so a koya masa abin da zai je koya ma wani ba. Su kawai abin da suke so a zamanin da waɗannan manyan malaman shine su din su karanta su kawar da jahilci. Amma za ka ga bambancin su da mu. Mu yanzu kowa yana kwakwale-kwakwale ne dan inda zai ko tsara wa'azi ko da zai tsamo kalmomi ko baitoci da kawai zai ji daɗin su ko masu sauraron su ji daɗi. Kamar nake ambata wancan mako. Wannan duk kada ya zama shine maqsudi a karatu. Maqsudin karatu me zaka fadawa, me zaka yi kai ka kawar da jahilci a kanka, ba laifi bane ka shigar da maganar kai ilimi don kai ilmantar. Yawwa, to amma kai babban abu a zuciyarka ya zama shine ya zan yi wannan abu jama'a su fahimce shi, ya zan yi in shigar da wannan abun da nake so zuwa hankalin wasu mutane su yi aiki da shi, ya zan yi in ja su mu zama akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ya zan yi in burge su ko ya zan yi in faɗi wata kalma ayyun Allahu akbar a ji daɗi shikenan kuma a tashi a bar min kayana a wurin ba. Wannan duk ba karatu bane. Karatu shine ka faɗi abin da za a ɗauka wani ya amfani da shi, wani ma ya gaya wani ya amfani da shi, wani ya gaya ma wani yau ko naji abu kaza a wurin karatu, wallahi muhimmancin sallar dare, yau naji muhimmancin a riƙa nafilfili, a riƙa kaza, a riƙa kaza, na azumi, kyautata ma iyaye. Wani duk wanda ya zo wajen karatu ya ɗauki wani abu da zai je gaya ma wani shi ma ya amfani da shi, wannan shi ne karatu. Ba kawai a haddace ya zama babban abu shi ne a burge a wurin lecture ba. Allah maɗauki ya kyauta mana. Kullum in kai rayuwa irin ta da ta magabata a can baya ta su Imam Malik nan, wallahi za ka ga irin nasarar da za ka ci a cikin rayuwarka. Allah ya ɗora mu akan hanyarsu. To sai ke cewa wannan bawan Allah shi Ilkiya al-Harrasi yana maimaita darasinsa sau 70 a rana. yace wa ilayka hadhihi alqissata allati tuzhiru laka anna qillata at-tikrar sababu sur'ati an-nisyan. Ga wata kissa yace zai kawo da za ta nuna mana cewa wato yawan ai rashin yawan maimaitawa, karancin maimaita darasinka shine zai jawo ko sababi ne da zai jawo maka saurin ka manta abin da ka haddace. Saudiya daga cikin mu zaka ga mutun zai zauna lokaci guda ce bari dai in fara haddan nan, sai fara hadda Qur'ani a rana daya haddace shafi guda. To amma in bai zauna yayi muraji'ar ba ya dan maimaita sau kadan, sai ce kai ni kwakwalwata da karfi in nayi sau 10 ma kawai ya isa a rana, ya kin wancan 20 din ko ya kifi yadda haka gurgurdan abin da zai iya. To yana yi a hankali a hankali sai ga cewa ya manta na can baya a lokacin da yazo ya dora sabo, saboda a yanzun yana ji da wannan sabuwar haddan ne, shi yasa yake jin cewa tana nan kusa. Amma daga ya matsa kadan sai ya ji babu ita. To ga wannan kissa. Qala ibn al-Jawzi, Malam Abdurrahman ibn al-Jawzi a babban malami ne, yana da littattafai da dama, shi ma yana da Zadul Masir a tafsiri, yana da Al-Muntazam a tarihi, yana da Al-Hathu ala Hifdhil Ilmi a cikin sa ne ka wannan, yana da Saidul Khatir. Muna ji malamin littafi ya kawo mana wannan sunan littafin, ya ciro abubuwa da yawa daga ciki, littafansa dai suna da yawa. Babban malami ne kwarai da gaske, mun kuma taba magana a baya akan sa. Ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 597. To ya littafin sa Al-Hath ala Hifdhil Ilmi yana cewa wa hakalana Al-Hasan, Malam Al-Hasan yani Ibn Abi Bakr An-Nisaburi ya hakaito mana wani labari anna faqihan, cewa wani faqihi wani malamin fiqhu a'ada ad-darsa fi baytihi miraran kathiratan, wata ran ya tashi yana ta maimaita darasin sa, yana ta maimaitawa. Wani lokacin muka ce ana maimaitawa nan, wani sai ta mamaki mu yadda muka saba a nan fa masu yin karatun kamar yadda an bata mana ran ne suna daukar littafin ne, kaga mutum zai dauki littafi kamar biyar ya tafi gun malami da shi ai wannan na fiqhu misali in risala yake yi, in kuma lawwali yake yi, imami yake, in ya gama ayi wani abu na adabi ko na hawu ayi kuma tafsiri, ya dauko littafansa sai dawo gida. To in yazo da su din nan, in akai sa'a zai buda ya ga abin da aka yi yau, haka ya bi shi ya kara fahimta, shikenan ya aje sai gobe, kuma in kuma sati sati yake to sai bayan sati guda sanne ya bude littafin. Sau da yawa haka muke ko karatukan da muke din nan yanzu, inda Allah ya sa wadanda suka mallaki wannan littafin, dake littafi ne na cikin manyan littafai da gashi karami, amma Allah subhanahu wataala ya sa masa albarkar da gyaran zuciya, dai mutum yana so ya gyara zuciya sai ya karanta littafin nan, a ce ya haddace me yake ciki, ko da bai haddace gaba ɗaya ba ya karanci dai yadda zai iya fahimtar sa, wallahi ya isa masa wa'azi. Duk abin da kake so na ilmantar da mutane ma na wa'azi da huduba zaka iya samun sa a cikin waɗannan, kuma ka dan bude da abin da zaka buda kai kwakwalen ka nemo ni ba sai ka kawo. To amma sau da yawa yadda muka yi karatun nan muka fita daga masallacin nan, wanda yake da shi din in ya je gida da shi ya aje, shikenan sai ran asabar ina littafin nan, sai a nemi shi a dauko tsakani da Allah haka muke. To karatu gaskiya ba haka ake yin sa ba, shi yasa zaka ga ba a tambayoyi ko ba haka bane. Sau da yawa muna sauraro ne jin wa'azi daga kowa ya aje littafin, da a ce yana muraja'a zai gano ko wani guri da aka yi bai fahimta ba, lokacin da misali kana ra'suhu sharidan ana bayanin wata mas'ala, hankalinsa ya tafi wani wuri, zaka ga cewa in ya koma gida sai ya ga bai fahimci abun ba, sai ya dan rubuto wani abu sai ya zo ce ni ko inda mu karanta ran nan wuri kaza ban fahimci abun ba, ga kalman na san ma'anarta amma fa ban gane me ake nufi ba. Shi zaka ga tambayoyi a darussan mu kadan ne, saboda mafi yawa sauraron wa'azi muke ba daukar karatu bane. Ina faɗa ne dan a gyara ku, yi hakuri. Yawwa, amma idan ana yin wannan zaka ga a wasu wurare, wasu biranen ba nan wajen mu ba, wallahi zaka ga yadda nan da nan darussa kadan za a yi zaka ga cewa samari nan da nan sun kwashe me ake nufi, kuma zaka ga suna maimaitawa tsakanin su, suna bitar karatun a cikin su, kuma ana samun har yanzu dai waɗanda wataran insha Allah su ne wanda za su yi waɗannan irin ayyuka na karantarwa. Dole ne sai an samu masu wannan aiki, kamar da malamai masu hikima da basira a tarbiya suke faɗa, labudda min i'dadis saffi thani, a kowace harka ta da'awa sai an yi training din sahu na biyu. Kullum muna faɗin wannan, me training din sahu na biyu ya zama cewa sahun farkon nan in ya kare ko wani abu ya same shi rayuwarsa ta kare duniyar nan ko ba wani mai tabbas kuma haka bane daga an ce wanda ya saba yi baya nan to a samu kuma wanda zai yi gurgurdan hali da irin wannan kafa'a din abinda ake so a yi din ya zama cewa an samu masu yin sa da kyakkyawan ikhlasi da bi mutane da tarbiya mai kyau ga mutane wannan shine asalin dalilin ame da hankali tayyib me yasa abinda ya kawo wannan zance shine zamu yi mamakin a ce ga malami ne faqihi ya je ya dauko darasin sa ko na fiqhi ko na me to amma ya zo gida sai a ji shi yana ta maimaitawa shi fa malami ne shi kansa yana zuwa gun wani malamin ya dauko amma kuma zai ta maimaita karatun har sau adadi mai yawa to shine wannan malamin sai ake faɗa cewa yana ta maimaita karatun sa da yawa faqalat lahu ajuzun fi baitihi sai wata tsohuwa a gidan take ce da shi a cikin gidansa kamar kai ne misali akwai wata giyatuma a gidanku ka tashi kana ta maimaita karatunka ka maimaita sai wata ran sai tsohuwan nan sai tace qad wallahi hafiztuhu ana tace ni ma na haddace wannan abin da kake haddacewa kullun kai ta maimaita wannan abin wallahi ni ma yanzu daga sauraron maganar da kake yi ni ma har na haddace ba wai fa ita ma ta karanta littafin ba a jin yana ta maimaitawa dinnan har ita ma sai ta haddace abin da yake faɗa kaga ashe adadin maimaitawa da yawa ko ba haka ba to amma bari mu guji sai faqala sai yace da ita aidihi maimaita abin da kika haddace din fa a'adatu sai ta maimaita yace wa tsohuwar ta maimaita falamma kana ba'da ayyam yayin da kwanaki suka shude ma'ana wani lokaci can kuma qala sai yace ya ajuz yace yake da tiji wannan baiwar Allah tsohuwa aidi zalika dars maimaita min wancan darasin da yake ce min kin haddace fa qalat sai tace ma ahfazuhu ai ban rike ba shikenan ya tafi qala sai yake ce mata ana ukarriru adda al-hifz ni ina maimaita wannan adadin hifzin ne ina maimaitawa maimaita sau kaza li alla yusibani ma asabaki saboda kada abin da ya same ki ya same ni ke ji kawai kika ina yi kika rike a ranar kuma da aka ce ki maimaita a ranar kika maimaita amma daga bacin da baki yi da yawa ba gashi yanzu ya tafi don haka amfanin hadda in zaka haddace karatu ka zauna ka nika shi da karfi harshe ya saba zuciya ta rike a kwakwalwa ta fahimta yanzu nan insha Allah zaka ga a zuciya kai ta fahimta kwakwalwa ta rike za ka ga insha Allah darasi ya zama darasi sai ce fa tariqatu rusukhil hifz huwa at-tikrar wa mal hifz illa bit-tikrar hanyar tabbatar hadda ita ce a maimaita hadda kuma ba wani abu bane illa wannan maimaitawa din in kana maimaitawa to ka haddace baka maimaitawa baka haddace ba kaifa uraji'ul mutul yasa wani matashiya kuma ko wata matashiya yace yaya zan yi in rika muraja'ar wannan matani da na haddace ai mun san dai matani ko yanzu kowa ya riga fahimta a sharhin da muka yi a baya in an ce matani me ake nufi yawwa littafin da ba sharhi ba aka yi shi domin dama ai ilmanta a karanta a haddace kamar littafin risala banda samaruddani sharhi ne to risalar ita kadai matani ke ahlari matani ne hidayatul mutaabbid salik sharhi ne haka zaka biyo ka biyo na fatan mun gane wannan yawwa mukhtasarul khalil matani ne jawahirul iklil menene sharhi ne to haka kowane littafi da sharhin sa da matanin sa to ya za a in rike ko in rika muraja'ar matani da nake karanta yace idza hafizta mutunan in ka haddace littattafai mutanawwi'atan daban-daban fi fununil ilmi a fannonin ilmi daban-daban faraji' kullu shahrin jami'al mutuni to ka tabbatar da a kowanne wata kai muraja'ar dukkanin matanonin da ka haddace dukkanin su ya zama kowanne ka bashi lokacin da kowanne abu da ka haddace to a watan nan kai musa muraja'a allati hafiztaha wadannan da ka haddace din litakuna arsakha fil hifz don su zama sun fi tabbata a wajen hadda wa azhara fil istihdar kuma sannan sun fi wato bayyana ko sauri wajen kai saurin kawo su nan da nan kai istihdarin ka tuno su wa asra fil istidlal kuma sun fi maka sauri wajen kafa dalili dan babban amfani dama na wadannan shine kana neman dalili da zaka kafa wajen ko ilmantarwa karantarwa nan da nan kaga ka kawo hadisi yadda yake nan da nan kaga ka kawo qur'ani aya yadda take ai idan baka haddace ba zaka kawo ba ko sai dai ka rika cewa a wata aya an ce kaza wata aya duk abin da kace ma wani baka san shi ba ko ba haka bane yauwa to shine abin da ake nufi ya zama cewa ka haddace da karfin yadda nan da nan zaka kawo abu yace madha aqra'u min al-kutub to ya gama da maganar hadda na matani yanzu kuma zai mana magana akan littafai da kawai zaka karanta saboda ka bude da iliminka ka ƙara fahimta sakafarka ta ƙara budewa ya zama cewa ka ƙara samun wayewa a falgin ilimi wannan littafi zaka karanta dalibin ilimi a fahimtarsa kai hatta aqidarsa da manhajinsa na rayuwa yana da alaka ne da irin littafin da ya karanta ka samu duk mutum me yasa idan koda agun turawa in suna tambayar mutum rayuwarsa ta baya da me yayi zaka ji ana tambayarsa a karance me ya rika karantawa duk tunaninka yana da alaka ne da irin abin da kake karantawa wannan fa ana zancen fa masu karatun ne make ko hatta a harkar boko mutumin da yake yawan karanta jarida kullun zai sai jarida ya karanta zaka ga kansa ya waye akan abin da ake yi a duniya ko ba haka ba ga wani mutum koda malamin political science ne zaka ga cewa akwai abin da bai sani ba na yau da kullun saboda ya kyale ba karanta jarida wannan misali ne kawai nake to haka nan wanda yake karanta novels ne da me zaka ji shi shi ma bangaren turanci zai kokari to harkar abin da ka karanta sannan kuma abin da zai saita maka kwakwalwarka da tunaninka da yadda zaka rika mu'amala da mutane to wannan abin da ka karanta shike maka tasiri idan mutum ya maida hankali kan karanta littafan adabin larabci yanzu nan zaka ji baitoci sun yawa a bakinsa yana istishhadi da su yana kafa dalili da su ko ba haka ba wanda ya maida hankali kan littafan aqida zaka ji shi shi ma in yana magana akan aqida littafan tafsiri zaka ji ko menene da yake karantawa wannan zai masa tasiri to shine sai yake fadar in kana so ka saita rayuwarka a ilmance to me ya kamata ka karanta yadda zai maka amfani a babin ilimi na daban-daban sai ce al-maktabatul islamiyatu thariyatun bil kutubi maktaba library musulunci wadatacciya ce da littattafai fi mukhtalafil fununi a fannoni daban-daban wa yahrisul mar'u ala qira'ati uyunil kutubil mutamayyiza kuma mutum zai zama yana da kwadayi akan karanta wato asali shine an ce uyun asalin littattafan da suke mutamayyiza wanda suke na daban sun fita daban sun yi fice bi ghazaratil fa'ida wajen yawan fa'idar da za su samu wa rasanatil uslubi da uslubi mai karfi rasana ana nufin matana karfi kenan wal yukthir kuma mutum ya yawaita min qira'ati kutubil aslafi ya fi yawaita karanta littattafan magabata a can baya in kana karanta littattafan magabata a harkar addini nan dai zaka ga ka fita daban wajen hatta halayen da zaka samu amma in kullun littafanka na mutanen zamani ne to zaka ga cewa zaka tsaya iya tunaninka iya na mutanen zamanin ne yace wa min ahammi ma yaqra'uhu talibul ilmi ma yali daga cikin mafi muhimmancin abin da ya kamata dalibin ilimi ya karanta ga su yace awwalan bangaren aqida na farko yace hashiyatu thalathatul usul li abdurrahman bin qasim mutun ya karanta hashiyar thalathatul usul hakika wannan littafin yana da muhimmanci kwarai thalathatul usul inna shaykh al-islam muhammad bin abdul wahhab to yana da hashiya da kakan wannan shi mai littafin ya rubuta shine abdurrahman ibn qasim kakan sa shi wannan ai sunan sa abdul muhsin ko ibn muhammad ibn abdurrahman ibn muhammad al-qasim na fata mun gane to kakansa shine ya sharhin wannan thalathatul usul din wannan ba dan wai karatun gidan su bane shi yasa ya kawo karka fahimci ko san kai amma na san littafin littafi ne mai karfi mai girma mai muhimmanci wajen sharhin thalathatul usul sannan shi sharhu kashfush shubuhat mutum ya karanta sharhin kashfush shubuhat na Sheikh Muhammad bin Ibrahim malam Muhammad bin Ibrahim mun shazancin sa anan ko in ce mun taba yi da wani lokaci shine muftin mamlakar arabiya saudiya kafin bin baz wanda taba ba mu labarin sa shi ma ba gani yake ba amma tsabar ilimin da Allah madauki ya hore masa har malami suna ambata cewa baya amfani da agogo amma shi zai ga yawa mutane lokacin sallah yayi jikinsa zai shafa zai ji wani abu da irin yadda ya saba zama wurin daukar karatu kullun in yi karatu na gaya mana anan wani lokaci da muke karatun me ya kamata a karanta da makamantan wannan suka zo na dalibai bayan alfijir za a karanta wani abu zuwa wani lokaci zuwa fitowar rana sannan ai wani karatun daban ai wani karatun har zuwa lokacin da za a yi wani geji zai ce muku lokacin sallah nan da minti 30 ya kusa buri ya shiga gida kuma ya fito lokacin sallah azhar yayi mutum ne mai karfin kwakwalwa ba ta wasa ba labarin sa daina nan a cikin littafin tarjumar sa da aka rubuta Allah ya gafarta masa littafi na uku yace Fathul Majid sharhin kitabut tauhid nawa yayi wannan Fathul Majid ai mun sha jin sa waye rubuta shi na? Na? Ibn al-Qayyim Ibn al-Qayyim littafin Fathul Majid sharhin kitabut tauhid kitabut tauhid na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn al-Qayyim ko da ya rayu can 751 ya rasu can baya shi littafin su Ibn al-Qayyim din ya karanta har ya samu abin da ya samu da su littafin Ibn Taymiyyah nan Malam Muhammad bin Abdul Wahhab wanda ya rasu 1206 yawa shine yake kitabut tauhid to yanzu sharhin sa mai suna Fathul Majid shi ne muke tambaya bu karanta ba anan ina masu karantar wannan Fathul Majid na Malam Abdulrahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab ma'ana jika Malam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yawa shi Malam Muhammad Ibn Abdul Wahhab da ya rubuta kitabut tauhid yana da da sunan sa Al-Hasan kamar da muka shaji dama yana da dasunansa Ali Abu Ali ma ake ce masa yana da dasunansa Al-Hasan yana da Hussein sannan kuma yana da ya Fatima sannan yana da Abdullahi to wannan Hassan din shi ya haifi Abdulrahman Abdulrahman din tun a rayuwar kakan shi ya zama malami din yana cikin waɗanda suka liƙe masa almajirin sa ne shi da shi sosai kuma ya karatu sosai a wurin sa Fathul Majid yana cikin mafi kyawun littafan da aka rubuta a sharhin kitabut tauhid yawa to shi ne na Sheikh Abdulrahman Ibn Hassan Ibn Abdul Wahhab alsa wanda yake sha'awar abin ya rubuta abu na hudu littafi na hudu yace sharhil aqidatul wasitiyya sharhin aqidatul wasitiyya wannan na san kun san nawaye nawaye shi na Ibn Taymiyyah jayyid yawa wannan a bangaren aqida kenan bangaren tafsiri yace ka karanta tafsirin Ibn Kathir yawa tafsirul Qur'anil Azim sunan sa kenan wa tafsirin sa'adi da tafsirin sa'adi wannan shi ma duk kun san su thalithan bangare na uku shine mustalahul hadith sharhu nukhbatil fikr mutum karanta sharhu nukhbatil fikr shi kuma nawaye shi bai kawo sunan ba shi ma malamin ya ce sharhin nukhbatul fikr shi kuma littafin ba sunan sa kenan ba yawa sunan sa nuzhatun nazar sharh nukhbatul fikr shi ma na Ibn Hajar din ne wanda ya nukhbatul fikr din shine sharhin asa ya sa masa suna nuzhatun nazar tayyib bangare na hudu a hadisi mutum ya karanta wannan yana fadar abinda zaka karanta ne ba haddacewa ba ina fatan fahimci wannan ya gama magana akan littafin hadda yanzu yana zancin littafin da za su buɗe maka kwakwalwa a fannin ilimi ya zama cewa ka fahimci me ake a gonar ilimi akwai Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab Abdurrahman bin Rajab Al-Hanbali wannan ban Allah yana cikin mutanen da Allah ya hore wa iya sharhin hadisi littafin da yayi masharhi zaka ga ya fita daban shine ya dauki 40 nawawi yayi masa sharhi yasa masa wannan suna Jami'ul Ulum wal Hikam fi sharhi 50 hadithan min jawami'il kalim cikakken sunan littafin kenan amma me ta za ku rike Jami'ul Ulum wal Hikam fi sharhi 50 hadithan min jawami'il kalim yawa da na biyu ihkamul ahkam sharhun umdatul ahkam na Ibn Daqiq al-Eid wannan shi ma yana nan an buga shi akwai shi sosai dalibin ilimi suna karantawa shi kuma sharhin umdatul ahkam ne ka karanta shi dan ka fahimci fiqhu na hadisi na uku littafin subulus salam na Sanani duk kanka zai waye akan ina ilimi ya dosa na hudu shine al-kutubus sitta ka sa littafan nan guda shida manya ka karanta su karatu kawai haka ba wai ka haddace ba Bukhari Muslim Abu Daud At-Tirmidhi An-Nasa'i Ibn Majah kowanne a ce ka taba karance shi daga farkon sa har ƙarshe kawai ba wai sai ka haddace ba خامسا بانغارن فقه سيشي الروض المربع وان لتافي شي كما شرحين زاد المستقني بانغارن فقه حنبليه kamar yanzu mu ce maka a bangaren malikiya ka karanta samarud dani misali ko adawi ka karanta shi ma daga farko zuwa ƙarshe sadisan a bangaren sira yace al-fusul fi siratir rasul akwai littafi mai wannan suna al-fusul asir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ibnu kathir a bangaren tarihi ka karanta al-bidaya wan nihaya lalle mutum so ake zama malamin sosai karanta al-bidaya wan nihaya ba karamin aiki bane ثامنا التراجم والسير a bangaren tarjumar malamai baka labarin malamai kissar malamai tarihi malamai irin labaran da zaka rika ji suna baka sha'awa din nan cewa malam yanzu kamar wannan kissa da muka ji ai wannan kissa tana baka shauƙin wani abu ko yawa kuma sannan in mutum koda wa'azi yake yana fadin waɗannan irin kissoshi zaka ga yana jan hankalin mutane sosai to yana son ya samu irin wannan karatun ya karanta siyar alamin nubala Sirru alamin nubala littafi ne mai kyau a wajen wannan fannin yana taimakawa mutum kuma yana da dadin karatu Allah ya horewa malam Zahabi uslubi mai kyau wajen tsaro kissa Allah ya sa na karanta wajen guda 8 daga cikin sa mujalladi 8 gaba ɗayan sa 25 ne gaba kowanne ɗaya zaka ga zai kai wajen shafi 500 babba ne ba wai karami ba a tasian yace a bangaren nahwu التحفة السنية في شرح الآج الرومية متي كرنت التحفة السنية شي كما نوعي محمد محي الدين عبد الحميد شي يربو تونا يوا محمد محي الدين عبد الحميد نأوكو نبيوك اسكن نحو شرح ابن أقيل على 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 الألفية سنة كرنت شرح ابن أقيل شي ما مشهوريني أبنغرن شرح ألفية تابن مالك أبنغرن الآداب ya karanta ghidha'ul albabi sharh manzumatil adab ba mun yi magana akan manzumatil adab ba a bayan wancan karam to an yi mata sharhi malam as-saffarini shine ya mata sharhi sunansa muhammad ibn ahmad ibn salim as-saffarini mutumin saffarin ne saffarin wani gari ne a banga anabulus nablus ta lubnan babban malami ne a bangaren hadisi da usulul fiqh da adabi kuma ya rasu shekara ta hijira tana 1188 yana da lawami'il alwar albahiyya a sharhin aqidar ahlus sunna wal jamaa babban malami ne shi ma yana da wani tafi kuma sunansa aqidatu salaf shine malam Uthaymeen yayi masharhi aka sa masa suna al aqidatu as-saffariniyya na 11 akwai tahdhibun nufus a bangaren tahdhibun nufus yadda zaka horar da zuciyarka kai mata tarbiya mai kyau da magangan kissoshi masu dadi da abubuwa kuma dai da zasu baka tarbiya kai kanka zuciyarka ce kyau ka karanta Saidul Khatir na Ibnul Jawzi Ibnul Jawzi yana littafi sunansa Saidul Khatir kana yawan karanta littafin nan zaka samu irin waɗannan abubuwa da zasu gyara maka zuciya halaye masu kyau ya kore maka halin ruwa yayi maganganu zai maka magana akan ruwa zai maka magana akan yawan kyauta fadin gaskiya zai maka magana akan alaka da mutane sanin halin mutane yadda hatta siffar mutun take da alaka da halinsa ka zabo wanda zaka zauna da shi a matsayin aboki yadda zaka iya magana magana da manya yadda za a koya maka magana da abokanka magana da kananan yara duk zai koya maka a cikin wannan littafin kaga ashe littafi ne wato kaman kace encyclopedia ne da zai koya maka rayuwa gaba daya mudawatun nufus na ibnu hazm koi littafi shi ma a wannan bangaren adab din mudawatun nufus na malam ibnu hazm al-andalusi bangaren fatawa kuma dan dalibin ilimi yana bukatar karanta fatawa in an ce fatawa fatawoyin malamai da suka gabata maimakon ka zauna kullun an tambaya sai ka binciko wani abu in kana karanta fatawa zaka eh kwarai na taba ji tunda dama ita su fatawoyi galibi ba haddace su ake ba ko dama kawai ka sani indai ka taba jin fatawar hukuncin abu kaza don an kai maka tambaya zaka ce eh na iya tunawa na karanta hukuncin malam wani akan ta shine kaza ba sai kai istihadi naka ba to sai ce ka rika karanta fatawa Sheikh Muhammad bin Ibrahim Sheikh Muhammad bin Ibrahim yana da fatawansa shi ma an hada akwai fatawan Sheikh bin Baz shi ma an hada akwai fatawan Lajnat Da'ima Lajnat Da'ima lil Ifta a Saudi Arabia suna da buhuth da aka rubuga nasu kwalaye kwalaye haka suke ba daliban ilimi duwan da ya gama jami'a a Madina inda ya je da certificate dinsa za su bashi kwalaye haka da dama wajen biyar duk fatoyin waɗannan lajina din ne saboda a kowanne bangare bangaren tsarki sallah da sauransu saboda fa'idar a rika karantawa dan fatawa ga al'umma abun bangare na 12 yace kutubun fi fununin adida littafai a fannoni daban-daban yace mu'allafatu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nan ba a zaban maka guda daya duk littafin da ka ance wannan Ibn Taymiyyah ne rubuta dauke shi je ka karanta yawa ilimi ne daga farko har ƙarshen sa akwai mu'allafatin Ibn al-Qayyim shi ma haka akwai kuma ad-durarus saniyya fil ajwibati an-najdiyya ad-durarus saniyya littafi ne babba mujalladi 16 shi kuma fatawoyi ne na malaman Najd malaman bangaren Najd a Saudi Arabia area Riyadh da in an ce Najd da ma'anar Riyadh da kuma Al-Qasim shi ake cewa Najd fatawoyin malaman su can baya tun Muhammad bin Abdul Wahhab da dalibansa su wannan Abdulrahman bin Hassan din Abdullah bangaren sira su wane duk komai da tafan aqida da fiqihu duk ya hada kamar ka ce mawsu'a ce ta malaman da awar Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab zaka fa'idanta da wannan su ma littafin sannan ya gama abin da ya kawo gurgudan hali ka ku gaskiya wanda ya karanta waɗannan shi fa a gunsa abin da yake faɗa shine wanda duk ya karanta waɗannan kuma ya haddace waɗancan to dalibin ilimi ne da zai fara shiga harkar ilimi kage zashi mu yanzu duk kawai dai muna yin abu ko ba haka bane to Allah dai ya sa mana albarka a cikin abin da muka yi din sai ce iqra yasi aqra wa ansa fama huwa alhallu to kuma bashi haka a tsaya haka mako ne gaba insha Allah sai mu tashi kan maganin wannan matsalar ina karantawa ina mantawa me maganin wannan to sai mu ji amsar insha Allah mako ne gaba da kuma in lokacin bai yayi mana yawa a lokacin insha Allah mako ne gaba mun gama wancan din sai a fara at-tawfiq baina matalibil haya ya zaka hada kana karatu ga kuma bukatun rayuwa wani zai ci da matoyi karatun nan duk da kake faɗa kai ya za a haɗa shi ne da kuma buƙatar rayuwa ga iyali ga sana'a ga aiki ga kasuwa ga leburanci duk waɗannan abubuwan ya za ka haɗa tsakanin wancan da wannan kuma da shi ne ya rufe wannan littafi ɗin in Allah maɗauki ya sa zai dai wahala mu gama su duka in kuma lokacin ya ishe mu karanta gaba ɗaya zama mako mai zuwa mu gama ko kuma dai mu bashi zuwa na sama idan za mu ƙara samun lokaci da ƙarasa shawarar me za mu karanta duk asabar bayan mun gama wani littafin insha Allah amin insha Allah Allah ya sa mana albarka cikin abubuwan da muka karanta Allah ba mu ilimi mai amfani Allah ƙara mana juriya wajen neman ilimin da haƙuri abinda muka karanta kuma Allah ya zaunar da shi Allah ba mu ikon aiki da shi Allah subhanahu wataala ya yi mana albarka a lokutanmu wannan yana cewa malam da Allah kusan menene a cikin akoto kusani a cikin addu'a wallahi imani na yayi rauni sosai kuma lokacin al'amura ko dukkanin al'amura na ina ganin sun zama riya duk wani aiki na alheri idan nayi sai na menene sai naga kamar bai karɓi ba saboda riya ce malam da Allah menene mafita a taimaka mini da addu'a to yana daga cikin abin da muka karanta a baya buɗe wannan littafin zai taimaka maka ka je ka karanta wani abu da ya faɗa a wannan littafin abin da ya shafi riya maganinta daga cikin abubuwan da ya ambata mana in ban manta ba shine guda wasu abubuwa guda takwas ko kaifa akunu mukhlisan lillahi fi jami'i a'mali ya zan zama mai ikhlasi a dukkan ayyuka na kaje shafi na 17 na wannan littafin sai da yi mana shafi wajen 2-3-4 duk akan wannan abubuwan da za su yi maka maganin riya na farko kai addu'a indai daga sai kake har zuciyar to haƙiƙa ka tsaya ka roƙi Ubangiji ya tsare ka daga abin da yake a riya kuma na biyu ikhfa'ul amal ɓoye aikinka ka rika kokari ka saba da boye aiki daga cikin abubuwan da malamai suka ba da shawara akan irin wannan in mutum yana samun irin wannan abu a zuciyarsa ya dage ya rika tashi yana sallah da daddare a lokacin da ba wanda ya san yana yi din kuma kada da safe ya ba da labari kada ya ga ya kowa in ka saba da boyewa hakan zaka ba da taimakon abin amfani na duniya zaka ba wani taimako to kai shi a boye kada kai a gaban jama'a ka saba boye aikinka wannan zai taimaka ya zama cewa riyar ba za ta zo ba in ka saba da yi a boye to zaka samu cewa jikin ya saba zuciyar ta saba kawai kana yi baka damu da akwai mutum ma agun ko babu ba na fatan fahimci abu hanya sai sosai mai amfani in ka saba boyewa din zai taimaka maka ya kawo kuma ka rika duba ta bangaren ayyukan kirki ka rika kallon waye ya fi ka kana kwatanta aiki irin nasa kuma sannan ka rika wato karka rika daukar aikin da kai da muhimmanci kai na filfili jiya da daddare ba sai ka zo ka rika ji a zuciyarka kai gaskiya fa alhamdulillah ina ganin dai akwai alamun dai mun kama hanyar zama waliyye mu ma dai tunda dai gashi mun saba kaza to ka daina yin wannan aikin ka da kai ka daina daukar yayi girman da wai har zaka yi alfahari da shi a gun Allah Allah ba alfahari da aiki a gunsa duk abin da zaka yi ba zaka shiga aljanna don aikin ka ba sai domin rahmar Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana don haka kai kokari kai aikin amma kar ka dogara akan cewa ni fa na tara aiki da yawa gaskiya bana jin Allah zai wulakanta ni a'a sai Allah ya maka abinda wato baka tsammani din dan Allah shi baya son ayi masa alfahari baya son girman kai ka bauta masa a matsayin kai bawa ne abu na hudu yace tsora cewa aikin ba za a karba ba ka rika tsoron ba za a karba ba wannan na sa kai ikhlasi sai ka kara kyautata aikin sannan ya kawo kada kuma ka damu da zancen mutane ma'ana in dai har wai maganar da dan adam zai faɗa akan ka ta ne maka tasiri to zaka shiga riya tabbas kada ka damu me wane yace akan ka ba ruwanka in Allah ya yarda da abin da kake yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yazo da abin da kake din nan ma'ana abin da kake yana karkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kada maganar dan adam ta dame ka kai abu ko mutanen unguwa za su zarge ka za su ce kaza za su ce baka kaza kana yin kaza ba ruwanka da su kai aikin ka baka damu da kowa ba kafin in ka samu wannan ai ka gama dama da riya dama me yin riya me yake so so yake mutane su yabe shi saboda kullun kunnan sa kasashe yake ji me mutane suka ce yau akan kaza duk me wannan ku to ya shiga cikin rikici domin idan har yana so jama'a su yaba masa to aikin da zai kuwa sai ya saba wa ubangiji dan dan adam shi butuli ne kafin ka samu yabo a gunsa wahala zaka sha kuma in yayi ba ma din yau gobe ya zo ya sake soke maka don haka karka nema ka nemi yabon Allah yabon Allah shi baya yi dama sai ya ga zuciyar ta ka tana da kyau kuma in yayi ba maka baya sokewa domin shi ya san abin da zai je ya dawo ko ba haka bane ba zai maka yabo kuma gobe sai ka sake lalacewa ba in ka je an Allah madauki ya yabi mutum ya ce ya yarda da shi to ya san cewa akan abun kirki zai mutu Allah bai taba yabin mutum da yace ya yarda da shi kuma sannan ya zo ya zama lalatacce ba dan haka ashe ka nemi yardar Allah kar ka nemi yardar mutane abu na bakwai yace ka zama cewa ka zama kana tare da cewa dan adam kowaye shi to ba shi da wuta ba shi da aljanna me yasa ake yin aiki da mutane su yaba ai kila mutum zai iya tunanin za a bashi wani sakamako ne a lahira ko ba haka ba to idan kana da yakinin cewa dan adam ba shi da wuta ba shi da aljannar da zai saka ba shi da wutar da zai azabtar da kai dan baka yi abin da yake so ba to za ka ga cewa za ka samu ikhlasi na fata mai tambayar nan yana dauka waɗannan shawarori ya buɗa in yana da littafin ya karanta ya dauki waɗannan abubuwa in bai iya larabci ba yadda aka faɗa yanzu nan ya rubuta su da Hausa ya sa su kullun suna rike a hannunsa yana karantawa insha Allah Allah zai masa maganin abin da yake samu na jin cewa duk abin da yake riye ne kuma sannan a ƙarshe sai yace tazakkar annaka fil qabri bi mufradika ka tuna cewa ga kanan a kwance a cikin kabari kai kadai ba kowa da zai taimaka maka to wannan duk yana taimaka maka ka ce riya ba ruwanka da mai dan adam zai ce akan ka na shikenan ina ga an gamsu ko amsa ka tana cikin littafin da muke karantawa yau muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara ya raba mu da riya duk abin da zamu ya sa ikhlasi a cikin zukatanmu kuma Allah madaukaki ya kama mu ya kama hannunmu ya dora akan abin da ke shine daidai duk abin da zamu ya zama Allah ya yarda da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala a farkon damunan nan Allah ya sa albarka a cikin sa Allah ya bamu damuna mai albarka ya fidda mu daga damuwa ta rashin abin da za a ci da abin da za a sha da abin da za a tufatar da abin da za a sa aljihu Allah ya sarewa kowa rayuwarsa ta zama masa mai sauki duk wanda ke cikin wani kunci a wannan irin bangare ko kowane bangare ko bangaren jiki da lafiya Allah madaukake ya bashi lafiya Allah ya bamu zaman lafiya a wannan kasa tamu Allah ya bamu kwanciyar hankali duk abin da zai tada hankali kuma Allah ya kauda shi wa akhiru da ana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya kauda shi.